This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar 30 ne idan Allah ya kai mu Amurkawa masu kada ƙuri'a za su tunkari rumfunan zaɓe a fafatawa Côte d'Ivoire tsakanin 'yan takarar jam'iyyar Republican da na Democrat, tsohon shugaban Amurka Donald Trump da mataimakin shugaban ƙasa mai ci Kamala Harris. Wata mai sharhi kan al'amura ta shaida wa muryar Amurka cewa duk wanda ƙasar mafi girman ƙarfin soja a duniya ta zaɓa a matsayin shugaban ƙasa zai yi tasiri ga ɗaukakin ƙasashen duniya, kama daga tattalin arziki, rikice-rikicen da ake a duniya da ma 'yancin kan mutane. Ta ce tana fata a yayin da Amurkawa ke kada ƙuri'a za su kwana da sanin cewa duk shawarar da suka yanke ba Amurka kaɗai za ta shafa ba, amma har da duniya baki ɗaya. Mai sharhin kan al'amuran siyasa mai zaman kanta a Afirka ta Kudu ta ce duk wanda ya lashe zaben ka iya samar da manufofin da za su yi tasiri kan rayuwar al'umma da ke nisan duniya a Afirka. Jihar Georgia ta rika nuna alamun sake zaben tsohon shugaban Amurka Donald Trump a farko-farkon yakin neman zaben shugabancin Amurka a shekarar 2024 lokacin da shugaba Joe Biden ke bisa takarar. To amma mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris ta mai da wasa sabo zuwa jam'iyyar Democrat. A yanzu dai ana ɗaukar Georgia a matsayin ɗaya daga cikin manyan jihohin raba gardama a sakamakon zaben, wanda duk da haka ake ganin Harris na da sauran zage damtse. Duk da dai cewa Biden ya lashe Georgia a zaben shekarar 2020 da ya kai ga ƙarshen nasarar da jam'iyyar Republican ta saba yi a jihar har na tsawon shekaru 30, ya yi nasarar ne da ɗan ƙanƙanin rinjayen ƙuri'u. Idan har za ta yi nasara, to wajibi ne Harris ta samu gagarumar nasarar ƙuri'un baƙar fata waɗanda bisa al'ada suka saba zaben Democrat. To amma shi ma Trump ya riƙa zaurucin waɗannan masu kada ƙuri'ar da sakamakon ra'ayoyin jama'a da aka riƙa tattarawa ya nuna cewa ya riƙa samun nasara. Mai yiwuwa ne wasu ƙananan yara su 29 su fuskanci hukuncin kisa a Najeriya bayan da aka gabatar da su a gaban kotu a jiya Juma'a bisa laifin shiga zanga-zangar tsada da matsin rayuwa da aka yi a ƙasar. Hudu daga cikinsu take suka some a kotu saboda tsananin wahala kafin su kai ga shiga yarjejeniyar amsa laifinsu. Kimanin masu zanga-zangar su 76 ne ake tuhuma da manyan laifuffuka 10 da suka haɗa da cin amanar ƙasa, lalata kayayyaki, tada hankalin jama'a da bijire ma hukuma, kamar yadda yake kunshi a takardar tuhumar da kafar labaran Associated Press ta yi tozali da ita. Kamar yadda takardar tuhumar ta nuna, shekarun yaran ya kama ne daga 14 zuwa 17 kacal da haihuwa. Baƙin ciki da takaici kan tsananin tsadar rayuwa a Najeriya ya haifar da zanga-zanga iri daban-daban a 'yan watannin baya a ƙasar. Aƙalla an kashe mutane 20 har lahira a watan Agusta, aka kuma garmace ɗaruruwa a yayin wata zanga-zanga da matasan ƙasa suka gudanar, inda suka nemi a sama musu damarmaki da ya haɗa da sama musu ayyukan yi. Wani lauya mai zaman kansa da ke zaune a Abuja babban birnin ƙasar Akin Tayo Balogun ya ce dokar 'yancin yara ba ta yarda a sa yara fuskantar kai koman shari'a na aikata laifi ba, balle a yanke musu hukuncin kisa. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Isra'ila ta kaddamar da hare-hare cikin daren Alhamis zuwa safiyar Juma'a a yankunan birnin Beirut da ya haifar da gagarumar ɓanna da rasa rai a daidai lokacin da Amurka ke jagorantar wani ƙoƙarin tattauna tsagaita wuta a Lebanon da Gaza. A yayin wani harin mai kama da wannan a sama da makonni 2 da suka wuce, Isra'ila ta kai wasu hare-hare ta sama a kan yankin Dahiye da sauran sassa a kudancin Lebanon da safiyar jiya Juma'a, bayan ta ba mazauna yankin umarnin ficewa daga yankin. Kafar labaran Associated Press ta rawaito kafar labaran ƙasar ta Lebanon ko NNA na cewa mutane 22 ne hare-haren na Juma'a ya halaka a yankin Beirut. An kuma rawaito cewa rundunar dakarun tsaron Isra'ila ta ba da labarin mutuwar mutane 7 a arewacin Isra'ila sakamakon wani harin roka a yankin iyaka da Hezbollah ta Harba. Ajiya Juma'a ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa ta sha alwashin marawa rasha baya har sai ta yi nasara a yakin da ake yi da Ukraine a yayin wata ziyara da ta kai Moscow daidai lokacin da aka bada labarin cewa dakarun Koriya ta Arewa su 8,000 sun shirya tsaf domin hadewa da dakarun Rasha dake bakin daga. Ministan harkokin wajen Chok Sun-hee ta tattauna da takwaranta na Rasha Sergey Lavrov inda suka gaisa da juna cikin nishadi akan irin manema labarai bayan kammala tattaunawar tasu tare da baje kolin irin sabuwar alakar da ke tsakanin kasashen biyu kasance tare da ita har sai an cimma wannan nasarar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani. Shirye-shiryenmu tun farkon makon nan dai zan ce
da kaman me shirye-shirye mu dungurungun suka ta'allaka kan zaben Amurka na ko da yake mun dade mun farawa shirye-shirye ko kuma da rahotanni da ƙara ilmantar da mutane kan harkokin zaben Amurka nan da dadewa amma wannan makon baki daya zuwa kuma mako mai zuwa har lokacin da za a zaben nan abinda muke kenan kama da daga ya ake kada kuri'u wa suke kada kuri'u ya ne ake gudanar da zabe ya ake tantance yan takara ya ake tantance wanda ya ci zabe da dai sauransu to bismillah yadda ake zaben nan yana da ban sha'awa sosai domin kamar yadda muka ce akwai waɗansu abubuwan da ko kuma tsare-tsare da ake bi da suka zama mana baki a wajenmu kamar kada kuri'a
da wuri-wuri
din nan kada kuri'a
ta gidan waya
aha da dai sauransu to irin waɗannan sun zama mana baki zuwa yanzu da muke magana nan na sanyin nan mutanen da suka kada kuri'a wuri miliyan 56 da 1,800 zuwa yanzu guda tawa guda ɗaya tana ciki
to ake wato ciki
ai ne
ke kade ta
na kade ta na kade ta na sanyin nan na kade ta na sanyin nan to abin da yake ya ƙara dauka hankali kamar yadda muke faɗa zaben su nan yana da sha'awa kwarai da gaske kaga dai na farko na sanyin nan ana wayar da kan jama'a sosai dangane da wannan zaben da kuma ƙara faɗakar da jama'a na farko akwai kamar yadda muka faɗa akwai wanda ake ta gidan waya akwai waɗanda suka yi na farko wanda koda suna ƙasashen waje ne akwai mu ma dai mun fara samun cin gaba akalla dai akwai ƴan ƙasashe kalilan na nahiyar Afirka da su ma suka yi zaɓe ko suna wata ƙasa wannan dai bai kawo Najeriya ba muna fata ita Najeriya da ta zama
kwakwata jamhuriyar
Nijar suna yi na sanyi na mu Najeriya da muka zama American Afirka
ba ai malama Agnes yanzu cikin wannan magana da kike yi musamman ta zaɓen wurin nan wato kowane lokaci ni sai in tuna da kasashen mu na nahiyar Afirka inda ake kukan magudin zaɓe ta hanyoyi da dama ya ma aka kakkara a rukunan zaɓen ma
da
aiki wai da wajibu ai
an za su je
ko kuma a ce ai ƙuri'a da yanzu a ranar da ake zaɓe rana ɗaya fa magudin zaɓe ya hada wasu suna jefa ƙuri'a a rumfuna kusan 5 ko 6 har 10 a ranar
a lokaci
to an ce ka kada ƙuri'a tun da wuri ai wadannan guda sai ka kada 100 amma kin ga an yi tsari ta yadda in ka kada gudan nan baka isa ko da in ka kada ta wata ta yadda ne ce baka isa ka je rumfar zaɓe kuma ka ce ka je ƙuri'a ba
ina kada ƙuri'a nan da na jefa ranar Lahadi ran Litinin sai na samu sako ta hanyar email cewa mun samu kuri'ar ki
madalla
idan
ki san da sanin an
sani ba da sanin zan kara na sanyin nan kamar yadda muka faɗa akwai abubuwa da suke faruwa na tarihi kware da gaske a nan Amurka
na'am
na farko dai batun yadda ake kashe kuɗi a gaban nan ai mu kaga anan yadda ake kuɗi a kashe kuɗi akan harkokin zabe anan ya bambanta da yadda muke kuɗi a kasashen Najeriya akan zaben
abu na farko da kuma da masu sauraro su sani wato in kuna tunanin kasashen ku ne ake kawai ake kashe zabe
ma ga kashe kuɗi ba
dai hanyar kashe su ne ta bambanta
haka to dai na farko bari mu faro da kakkafa hotuna ko kuma tallata yan takara
kuma baki ganin mai rababa yadda ake hotunan
ai shi da nake cewa na san yana akamu baya jin
da akamu da madara da menene sannan da alluna idan ka ko kana so ko baka so allon gwamnati ko na company kai ko na asibiti kai an rufe shi
to kaga anan akwai doka ce na farko dai akwai lokacin da doka ta kayyade daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci shine za ku fitar da hotuna ko tallata yan takara to tallata yan takaran nan ba ya tsaya ko kuma ya fara ya tsaya a gidajen radio ko kuma kafofin sadarwa kadai ba amma har na wajen ma wanda za a yi wadanda hukuma ta
ayyana ba
to kaga dai ko akan hanya akwai inda aka kayyade da za ku iya kakkafawa kuma kakkafawan nan ko dai ku je ku akwai wasu tsinkaye na karafa
na kanana kuma ɗan kanana za ka kafi a cikin
wani
kan suna kawai wasu ba ma hoto
wasu suna kawai ba hoto to kaga ko wanda ake sawa a ba akan yajin a kofar gidajen mutane sai ka ba da izini domin suna wucewa din za su tambaye kan saka wannan muna iya kafa waɗannan in ka amince su kafa in baka amince ba ba za su kafa ba kana kuma banda haka kamar yadda muka faɗa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza idan aka ce kamar daga watan ɗaya zuwa watan biyu za ku yi idan watan biyu ya wuce da kwana biyu in baka cire ba za a ci ka tara to akan waɗannan hotuna tallata yan takara nan da saboda haka lokaci na zuwa da zaka ga waɗannan da kake gani ko ina ba zaka ga ko ɗaya ba domin ana ganin taron mai masu wannan za a ci
wato ana ce Allah ɗaya kenan gari
banban
na'am
to na san yana idan za mu ci gaba da bayani ba za mu yana da tsawo kware da gaske
haka
tamba duk wani abin da ya shige muku duhu game da zaben Amurka idan kuka aiko za mu yi kokari
mu tsaya
cikin wannan
aikiyarsa yau malama Margaret ce kace yau duk da labarin da muke ba masu rayuwa na karshe yau ni zan bada shi kuma shi akan da kai shi ma ya akan da kai ne
ba bulla ta nike nan da yaje
babu ruwan ne ne mun kai lokaci ya yi ya ke zai
ba ka da sake irin wannan kudaden da aka ce ana kashewa rabawa ake wa mutane kayan aiki to da san yin da bare a gurguje mu sada zumunci gaisuwa da fata alheri ta abar ya huce daga madakin Samina Kalaji Garba Suleiman Krako ɗaya daga cikin masu shari kan lamura a nan Amurka da muka saba yin hirarraki da shi a shirye-shiryen mu yana mika gaiso fata alheri da sada zumunci ga Hadau yawo mai gyaran agogo da Alhaji Musa mai kantin sauki da kuma dan baba mai shayi dukan su a Samina ka sai kuma a bashe mai goro cikin garin Kayarda a karamar hukumar Liri daga kashe yake mika gaiso fata alheri ga ango da amarya wato Adamu Umar Abbas mai brodi a Samina ka da amaryarsa Hassana Bahari wadanda aka daura wa aure ranar 5 ga watan da ya shige to da fatar an yi wannan aure a dace Allah ba da zaman lafiya da albarkan zaman tare
to amin summa amin to a malama Grace bani in kara tunatar da ke da masu sauraron mu cewa cike da muka bayar ta Sule Walgutu da Nasiru Shindi har yanzu fa ba a ji
kuma
to haka muna nan muna ci gaba da cigiya a cikin dalibai ne a kolejin nagarta ta
Sokoto an samu nasara
har yanzu tukunna to bari mu kara isar da sakon gaisuwar labari ya huce zuwa ga baba gana Alhaji Dabuwa Nguru da Sarki Gadidi mai kanya Malam Madori sai Sanusi Kaura Alkaleri Jihar Bauchi da Alhaji Nuhu mai bisa Malam Madori da Comrade Ilyasu Yakubu Digawa sai mai unguwa Usman kawo Malam Madori da Ado Salati goma ga nagari Jaus Sani Gulle Kampala Malam Madori sai kuma Haruna Muhammad Katsina da Alhaji Shafi'u Madawake Inono sai Malam Danjuma Katsina da Usman Manika Mairuwa Road Funtua da Fa'ilu Dallade Mahuta sai Aliko Autaka Pentelwa sai Isa Lawal magajin garin Girgir da Alhaji Mai Lange Lange to wato Sani Mai Lange Lange a wuri da Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Ishaya Lamu dan masanin Limoro sai kuma Sani mai aikin wutar lantarki Ginda Akwati to malama Grace da fatan dukkan su wato su za su yi karshen mako lafiya a yi hakuri ba za mu iya ganin kowa daga sawa kamar yadda koyo shi kike faɗa
haka haka zabe na bana ya tsima mutane sosai musamman mata ba a nan Amurka ba kai har a kasashen duniya kasancewa ita takarar jam'iyyar Democrat Kamala Harris
mace ce duk ba wannan ne karon farko ba amma kuma akwai abubuwa da dama da suke da bambanci da nada
yawa to mutane za su so su san amma su san cewa ba ma da Hillary Clinton aka fara tsaye da mata
a ina ba ita aka fara ba an fara tun lokacin da matan ma musu ita jefa ƙuri'an ba
ita wata da ake kiran sunanta Victoria Woodhull
na'am
a shekara 1872 ita ta tsaya ta fitar da kanta takara a lokacin nan
sannan muna ƴan yara
sannan ana sai da muku ba ji da
kanta eh tun sami jitu inda muke shiri muna ƴan yara
to ita ta ta buji kiji ta bazo wai za ta tsaya ta karatu a wancan lokacin ma ba wai ana maganar tsaye da takara ba mata kansu ba su da
kuɗi ba su ko takara
ba su ana batun cewa ba a kasashen mu na nahiyar Afirka kullun ana batun cewa mata sukan ce su ne suka fi yawa dan a tsakanin masu kada kuɗi to ba a Amurka kadai ba Afirka kadai ba na sanyina har a Amurka mata ne galibi
ba kin manta mata sun kuma zai yawa duniya haka abin yake
to amma kuma ko sun yawa suka kifi ta fa
a suna fita ai sun fi mazan ma kulawa fa
sun fi mazan kulawa to a wannan lokacin kaga ba ta ma gadara da cewa mata za su fita domin ba ta ma da kuri'a ita kanta ba ta da kuri'a balle ta na wata mata ta duk to sai bayan da ta tsaya wannan takarar shekaru 50 baya kafin mata suka samu izinin kada kuri'a to wannan mata Victoria na sanyin na wato da ta tashi yadda take yakin neman zaben ta da duk da a lokacin da ta fita gangamin yakin neman zabe sai ta je tana irin su kalaman batuncin nan
to
aka kame ta a irin da ta ce wai abin da yasa za su zabi mata ba zan faɗa a radio ba
to na fahimta
lokacin ba irin irin wannan lokacin ba na san yana da komai ma za a yi
suka kame ta suka kulli a yanzu yanzu kan kowa da yanci
sai fursuna
sai fursuna
sai fursuna aka kulli aka
tana ce aka ido zafi
tana zaka zafi eta kara to banda haka kuma wani abu kuma da aka yi a cikin harkokin zaben Amurka da ya zama na tarihi shine lokacin da wani da ake kira Horace Greeley ya tsaya takara to shi a lokacin da ya tsaya takaran nan na sanyi na ana ciki kafin lokacin da za a zo duk da yake dai ma bai ci zaben ba dai amma kafin lokacin da za a sanar da wanda ya lashe zabe sai ya zo ya rasu to wannan shi ma yayi tarihi a zaben Amurka
na'am to malama Grace sai kuma wani babban abin da yake daga cikin abubuwan tarihi din kamar da kika faɗa shine a shekara ta 1900 daidai 1900 inda kuke shi kuma wato wani abu
shi
shima wani abu da ba saban ba ba taba gani ba shi ma ya faru a tarihin da Amurka sa'an da shi kuma wani wanda yake kulle a gidan yari ya tsaya takarar shugaban kasa kuma abinda zai baki mamaki ba ya sami kusan kuri'a har miliyan 1 hakan ta da shi a zaga amma ya fafata sosai
ya fafata
na'am to sai dai daga bisani ma shugaban kasar da ya ci shi kuma sai ya yafi mishi wannan kisan wato mutane suna tsayawa suna dan hada almara gurgudun yadda take
yanayin ke tafiya
gurgudun yadda kuma wato ana nuna ana ana so ne a nuna irin ko ne irin ci gaba da kowace kasa ta samu a tsarin zakanta to sai aka ce wai da dan Britaniya da dan America da dan Ingila
ba dan Najeriya
non ni ne ce a dan Najeriya ne ce ce miki ne da dan Britaniya da dan America sannan da dan Najeriya
ai baka ce da dan Najeriya
ba ya da ai kuskure na sai nace Ingila kuma sai nace Britaniya to ai dan Najeriya ne kaje
wannan harka ba dan Najeriya ciki
wai san yin na wai su ne wai to sai irin kowa na son ya nuna irin yadda tsarin su yake da karfi ko da kyau ko da wani abu to kowa dai yadda dashi yake haka dai yamma aka ce sai dan Britaniya sai ya bu kirji aka ce tashi cha ai mu wallahi mun ci gaba saboda mu zabe in ana yi kwana biyu ya kai an bayyana zaben shugaban
kasa
sai da America ya tashi cewa wallahi na kuma ma yana tsaiku mu na mu dama kana jefa kuri'a ana kirga ta saboda haka ana rufe rumfan zabe
an
san wanda ya ci zabe to dai iyaka sauri kenan
iyaka sauri kenan
dan Najeriya na ce na gida kai
ya
ce wallahi ku na ku dubbe sauri ba mu wallahi tun wata guda kanin zabe an
I mean, adadin kuri'u da za a kowace jami'a ta samu kafin ranar zabe sai a zo kuma ranar zabe na ta tabbata akwai abubuwan koya kware da gaske muna fata za mu yi la'akari da irin wadanda za mu mai da hankali ga abin da ya zama mai kyau mu koya abin da kuma ba zai zama mana alheri ba mu wata kalle shi
kware da gaske
to na san yana na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka kilas mu jabirki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk sanyi
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya lafiya da abin da lafiya za ta ci idan muka shigo mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana yiwuwa za mu zo da
sakamakon
zabe
wannan shirin da azuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Spresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.